Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ba 19 ga watan Oktoba na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan yadda matsananciyar damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. Shin ko ta yaya matsananciyar damuwa ke taka rawa a auratayya?
Take ga yana haifar da wasu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shu wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai san abin da yake
wato hakan shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani
saboda yana cikin tunani.
Jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani.
To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba zamu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin Binta Ibrahim da bakin da za ta gabatar mana. Binta gareki.
Masararru barkanku da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna da ku a cikin al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullun na matasa da sauran jama'a gabaki daya. A yau zamu yi magana ne akan wani maudu'i wanda yake da matukar muhimmanci musamman a auratayya ko in ce a zaman auratayya. Wannan kuwa magana da zamu yi shine akan damuwa a zamantakewar aure. Mai sauraro idan kuna tare da mu ko kuna tare da kafafar yaɗa labarai tun daga shekarun baya zuwa yanzu muna ta fama da matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata musamman a arewaci duk da yake ba inda ba a samu irin waɗannan matsalolin inda yake kaiwa ga mace wanda aka sani da kawaici tsoro da alkunya da kuma kara take ɗaukan waɗansu matakai waɗanda ake ganin cewa anya lafiya kuwa. Shin mu za mu yi alakanta waɗannan abubuwan da ke faruwa da kuma da damuwar da yake faruwa cikin auratayya? A wannan zaure namu a yau muna tare da Malama Hawwa'u Shehu Ibrahim da Malam Dr. Ismail da kuma Malam Isa. Dukkaninsu malamai ne a kwalejin fasaha da ke nan Kaduna wa'inda muka tattaro su daga fannoni daban-daban domin su tattauna da mu. Malamai assalamu alaikum. Malamai da farko dai me ku fahimta ne a game da maganar damuwa a zamantakewar aure? Menene damuwa shi wannan damuwa da ake cewa a zamantakewar aure akwai shi? Malama Hawwa ke ce mace mu aka ce damuwa ta fi shiga cikin mu kuma wai muke yin korafi. Wani ne shi wannan damuwa da ake samu a zamantakewar aure ne?
Assalamu alaikum. Shi damuwa a zamantakewar aure shine kaga ɗaya daga cikin ma'auratan ko macen ko namijin mutum ya shiga cikin halin da ba shi ke cewa halin damuwa, tsananin damuwa ko halin rashin jin daɗi, halin bakin ciki a dalilin faruwar wani abu da ko ɗaya daga cikinsu ya yi ko kuma akwai abin da ɗaya daga cikinsu ya kamata ya dinga yi da baya yi. Sai ga mutum ya shiga cikin damuwa da bakin ciki, mutum ya kasa zaune
ya takura ke
a takura mutum yake a dalilin abubuwan da ɗaya daga cikinsu yake yi ko shi mijin akwai abin da ya kamata ya dinga yi da bai yi ko kuma akwai abin da bai kamata ya yi ba yake yi ko ita ma mata haka. ɗaya daga cikin su dai ya dinga yin musguna ma daya.
Wato ke da damuwa da mantakewa a wurin kaman ke da ɗaya daga ciki ne ke takurawa da yan kenan.
Ko jikansu su ma don a bi su a ce dukansu za su shiga cikin halin damuwa sai dai na ɗaya na ɗaya.
Mala Ismail, kai naka damuwar da kake gani a zamantakewar aure menene shi? Yaya ake gane cewa yi lallai wannan damuwa ce?
Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wato damuwa wani yanayi ne da ɗan adam yake shiga na rashin farin ciki, ya zama maganan nan ko kuma al'amarin nan tana iya kasancewa ba sai iya gaya ma kowa ba, kila in mata ce ba za ta iya gaya ma mijin ba, kila saboda tana ganin yana sama da ita, kila saboda wani tarbiyya da aka yi mata a gida, kila saboda kuma wani kila umarni na addini ko na al'ada. Duka bangarorin guda biyar zai iya kasancewa sun kasa magana ko kuma abun bai kai matakin da zai kai an yi magana ba daga farko-farko ke. So a rasa yadda za a yi sai ka ga yana haifar da wasu irin ɗabi'u, ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru. Wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai san abin da yake
cikin hankalin shi, ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani,
saboda yana cikin tunani, kila kuma abin nan saboda al'ada ko addini ko kuma hali bai so ya tattauna da wani. Ko kuma halin al'adar kasancewa wato amana ta yi wahala, in ya je ga makawarta ya yi mace ce ta ga makawarta zai iya zama matsala ko kuma a fasara shi ya wuce yadda su suke kallon abu, ko kuma namiji ne ya ga ma abokin shi ya zama an fasara shi fiye da yadda abin yake. Kila misali mutum ne yana ganin mata shi kila tana yawan fita, to ba maki inda zai ga ma abokin shi wani sai ya dauka kila ko tana zuwa tana abin nan, kuma shi ma mijin ba haka yake nufi ba, ko kuma duka haka dai. To wannan yanayin da za a kasa faɗi din sai ya zama zaman yayi wani iri, ya zama ana cutar da ɗaya ko dai suna cutar da junansu, ya zama suna cikin wani irin halin na rashin farin ciki, shine damuwa kenan, wanda yana yakan iya haifar da abubuwa daban-daban wanda za su iya cutar da mijin, za su iya cutar da mata. Wani lokacin kuma rashin magana ma zai iya sa ko dai ya zama an samu ciwon hawan jini ko ciwon zuciya duka bangaren, ko kuma wanda ya cutar da wani ya zama ya shi ya samu shiga cikin na irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kuma dukansu, saboda zai kasance abin duka yana damun su, amma su rasa yadda za su kila halayensu ne wannan kila yana da fadi na koyewa ko kuma rashin hakuri ko kuma dukan su ba su da hakuri, idan abu yazo za a yi hamsi a rasa yadda za a yi
ba, ku zan san zona ta fahimce
yi ba, za a ci fashe wannan ba. Yana iya kasancewa kila idan ma'aurata lokacin da aka aura ba a tsaya, saboda ya kamata in kasance kowa ya fasara kanshi, ka gane kai wani irin mutum ne, wani irin al'ada ne kai, wani irin ɗabi'u ne gare ka, me kake so, don haka in za ka aure mata sai kai kokari ka samu wanda za ka iya fahimta daidai gurgudu, ka fahimci shin yaya ɗabi'un su suke, za ku iya zama daidai, ku tafi da juna da ya kamata ko ba za ku iya ba. To don haka damuwa abu ne mai cutarwa kwarai da gaske, wanda idan ba sai an yi maganin shi ba tsakanin su ma'auratan ba zai iya haifar da munanan abubuwa, ko dai ya haifar da abin da zai kai ga shiga wuta da su mazan.
Abinda na fahimta da damuwa shine wani yanayi da hali da dan adam kan shiga a dalilin gazawar samun wata bukata ta shi ta rayuwa. Shi dan adam tun fil azal, tun halittar farko har ya koma ga Allah, abu biyu yake yi, yana guje ma wahala, yana neman jin daɗi. Duk abin da yayi cikin biyu ne zaka tare da shi, babu na hukunsu. Duk inda abin da zai kai ga dan adam ga samun ga shiga wahala zai sa shi cikin damuwa, sannan duk abin da zai kai dan adam ga hana shi jin daɗi zai sa shi cikin damuwa. To dama shi damuwa yakan biyo ba dalilin gazawar samun waɗannan bukatu guda biyu, ko ka gaza guje ma wahala ko ka gaza samun jin daɗi. Mu dawo ga ma'aurata. A wannan zamani zamantakewar aure tana da alaka da abubuwa da yawa tsakanin ma'aurata, ba lallai daga cikin gida matsalar takan faru ba, domin yau in kai magidancin abincin ka na waje, idan mace ke matar aure ce, alakar ki ba ta ƙare kan mijinki ba ne, kina da alaƙoƙi da yawa, kina da bukatu da yawa. So gazawar ɗaya daga cikin samun waɗannan bukatun na iya kawo miki maka ko ya kawo miki ko ya kawo maka damuwa. Alal misali, namiji ka rasa aikin yi, ba matarka ce ta hana ka damuwa ba, amma zai iya shafan zamantakewa. Mace ki je ki samu matsala da ƙawayenki, ko ku a'a maybe wata hidima ce ta gidanku, ko ku a'a matsala maybe ke da ƴan uwan miji, wanda zai sa wata bukata ta ki, ma'ana ba lallai ta a kawo kuɗi a baki ba, dan adam ko da girmama shi ne yana buƙatar wannan, yana sa shi ji daɗi. Rashin girmamawan kanshi, kaga an yanke maka wani abu na jin daɗi, wanda tafil azal hakan na iya tura ka cikin damuwa. To ba lallai ne sai a cikin gidan ya hakan ya faru ba, wasu abubuwan sukan haɗa da wajen, tunda mu'amalar mu tana da yawa, kana yau kana matsayin namiji, kana mai gida, kana da matarka, kai uba ne ga ɗayanka, kai ma'aikaci ne karkashin wani, kai ma'aikaci ne gaba da wani, kai mai sana'a ne,
kai kwastoman wani ne kai kaza kana gurare da yawa so halayyarka zai bambanta a inda kaje kana iya tashi a yau yanzu alal misali ka tashi za ka tafi wani guri a hanya ka sa farin kaya ka shiga bus sai a ce ka goge engine oil duk inda za ka je ranka in ka kalli abin da ranka zai baci kuma in ba kai sa'a ba zai shafi mu'amalarka da wasu mutane kila kana iya fasa zuwa wani gurin da rai yin wannan dattin da ya shafe ka ka ga ba wai zuwa gurin ne matsalarka ba wannan abin da ya same ka a mota ya sa ka cikin damuwa har ya asattun zuwan ka wani guri
ko kuma ka je kai kauce kana boye
gurin da ko kuma kin ga ka shiga damuwa so shi kuma damuwa komai kankantar shi bai da daɗi
to malam bar mu duba wani shafi mana shi me yasa shi damu wannan ya fi taruwa a bangaren mata mana da wuya kaga namiji shi damuwarsa ta bayyana har ya kai ga saboda shi kila yana da mafita ban sani yake ne saboda al'ada da addini ya bashi kila mafita cewa zai iya ƙara aure zai iya sakin matar zai iya yin wasu abubuwa ita matar tana cikin me yasa ita matar damuwar ya fi nunawa a jikinsa har ya kai ga wani lokaci sukan dauki wasu matakai ko su yi wasu abubuwa wanda ba su dace ba alal misali tun shekarun baya kuna ta jin laifukan da ake cewa mata suna aikatawa wanda mun sani al'ada na halitta na mace da tana da rauni tana da tausayi tana da tsoro da kawai shi amma za ku ga har ya kai ga mace ta aikata wannan abun ba tare da kuma kila mutane sun yi la'akari da cewa kila damuwar ce ta kai ta ga aikata irin wannan abun ba abin can yana ana yin shi a wasa mutum ɗaya ya zama labari ya zama kusan kowane gari wani ma dan ma ba a bayyanawa a kamfanin yada labari ne a irin yanda mata suke ta yin wannan aikata ko kwanan nan mace a jihar Kano wacce ake zargin cewa ta aikata ta kashi ɗayan cikin na kanta wanda abu ne wanda ya zama abun alheri kuma abun tashin hankali da mamaki a ce uwa da ta haifi yayanta kuma kananan yaya ma ta iya aikata haka a ce kuma komai lafiya lau shin malama Hauwa me yasa ake samun matan suna aikata irin wannan abun yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda a yau muke tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure amma kafin mu koma zaurin tattaunawar mu a shakata da wannan wakar
yanzu bari mu koma zauren tattaunawar mu inda Binta ta yi tambaya kamar haka.
Malama Hauwa, me yasa ake samun matan suna aikata irin wannan abin yanzu? Fiye da da an ce kishi ne, shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne?
Gaskiya abubuwa yanzu rayuwa fa ta canza, bismillah. Kin ga mata dai a yanda aka samu a al'adar mu da kuma da addini, a zaman aure mata in ba ma yanzu ba mace a gida take, namiji shine mai zuwa ya nemo ya kawo.
To yanzu muku laifi kenan da ake cewa ku fita.
Amma dai a addini Allah ya riga ya dora ma namiji nauyin shi zai nemo ya kawo
haka
ya ba iyali shi, shine sitira, shine abinci, shine kudin makaranta ƴaƴan shi. Amma in sai kiga maza da yawa ba haka bane, mace da namiji wani lokaci mace ita za ta dauki a yanda yake faruwa al'umman mu yanzu, mace za ta dauki nauyin da ba nata ba.
Kamar wa'ansu ne nauyin
da wasu mata za ki ga suke namiji gaba daya suke kula da iyalin shi, sitira, mata ke ƴaƴan su, wasu har da biyan kudin makaranta.
To
akwai inda naji wata mata tana cewa ƴaƴanta bakwai mijinta bai sa ko ɗaya makaranta ba
a wannan zamanin,
sai da idan ya samu kuɗi ma sai ya je ƙara aure. Kin gani to wata ruwa za ta zauna ta sa ido haka ta ga ƴaƴanta zaune ba sa makaranta, ba boko, ba islamiya, za ta tashi ta nema. To wata wanda ba ta da halin da za ta nema, kin ga za ta shiga damuwa. Dole ta shiga cikin damuwa. Kuma mata a yanda muke, a yanda dai Allah ya yi mu, maza sun fi mu karfin zuciya ne zo zan dakewa in abu ya same su na damuwa. Za ki ga namiji na damuwa da zai dauka mace ba za ta
zai fita, zai je fira a
wani mace, je fira, zai je amma mace ne tana zo da shayi, ba za ta iya magana ba, wata mai zurfin ciki ne, ba za ta iya magana da ko ƴan uwanta ba ko kuma abokiyarta ba. Mace za ta dinga tara abu a rai, tara abu a rai, sai kila abun ma ya riga ya kai ya fi karfinta, sai kiga tana wasu halayya halayya, sai a rika cewa wannan matan mahaukashi ya ce ko kuma mijinta ya yi aure, kiga tana wasu halayya nan damuwa ne tare da mace auren ba ne shi ya kawo mata wannan damuwa. Dama abubuwa da da zaman auren su ya kawo musu dalilin abubuwan da mai yake yi a zuciyarta ta rasa yanda za ta yi. Sai kuma miji ila ya zo ya kara aure a lokacin ta zo tana wasu halayya, sai a ce aiki shi ne saboda mijinta ya aure ne, shi sa take abubuwan da take ba ta son ya karo wata mata. To yanzu da ya aure tana so ta ga yanda za ta yi ta tada mishi da hankali ka a samu zaman lafiya. Yanzu ko ita wannan matar da kai magana na Kano da ke cewa mijinta ta kashe ƴaƴanta, mutane da yawa suna cewa labari ne da ya bi ko ina kana jin shi a labarai, an wasu suna cewa zafin kishi ne yasa ta kashe ƴaƴanta. Amma kuma ai in aka duba ba wanda yake da tarihin zaman auren su gani, idan aka bi labarin zaman auren su
an ce kuma auren ba ne zama yayi
ba, abuwa sun kashe kara shida da auren su.
Ah, ina nufin amaryar da
wani yayi ba yanzu bane, kuma suna zaune lafiya a disani na ingani. To akwai abubuwan da jiki zai taru, kuma koma aure ne ai a lokacin an ce tana ta faɗa cewa gashi gashi ganta, akwai abubuwan da ke damunta, ba ta iya bacci, tana gane gane, amma ta faɗa kisa al'umma mun da al'ada mu sai a ringa za kai a rudufe ni a jira, an ce mata ta yi addu'a, an ce mata ta yi marki magana da mijinta, ta ga yanzu shi kuma bai wani dauki kwakwaran abin nan ba. Daga gani kisa matan na dama asali ta shiga cikin wani halin damuwa da wato da yake ce ma depression, ngani kuma ba a yi abin da ya kamata ba, a dauki matakan da ya kamata a lokacin da ya kamata a dauka ba, har ta zo ta yi wannan mugun ƴaƴan da ni a tunanina ba uwar da za ta haifi ɗanta, ta zo ta kashe shi, ka haifi ɗanka da kanka ka kashe shi, gaskiya zero.
Mala, a cikin bayanin ka dazun kai magana akan cewa akwai zurfin ciki, akwai su wato tarbiyya na addini da kuma al'ada wanda yake sara kuma tsoro kila na mijin yanda ya buga ya sa mata tsoron shi ba ta iya fitowa idan tana da matsala, ta ce wani kayi min kaza kuma ina da matsala kaza mu tattauna. Shin kana ganin su ma ƴan wa'annan suna daga cikin abubuwan da ya sa matan tunda su ne a ƙasa din su ya zama su ne din damuwar ta fi shafa saboda ba sa iya fitowa fili su faɗi ga damuwa?
Gaskiya za ki ga su ɓangaren matan in kika lura ko aure za a yi, zai ga ana ba da shawara cewa kada a samu third party, wato kada a samu mutum na uku, duk matsalar da kuke da shi ku sasanta tsakanin ku. To wannan wani akwai matsalar da za ta zo da ta wuce tsakanin ku din, amma saboda wannan maganar sirri din da maganar tarbiyya na gida a ce kitsa kulufa ne ko menene kitsa kulufa ne, to irin wannan abubuwa din, to akwai abin duk hankalin mutum duk ilimin shi na addini duk abin akwai lokacin da kake bukatar wani ya maka nasiha, saboda akwai abin da za ka kalle shi daidai iya matsayin ka ne, tunda kuma kwakwalwarku da tunaninku da shekarunku da sauran mutane ba ɗaya ba ne, zai iya kasancewa wani zai iya baka shawara. Akwai abin da kake ganin kamar kana yi daidai, in ma na addini ne sai ka kila baka fahimce shi da kyau ba ne ba, to sai ka ga wani ya zo ya yi maka nasiha ko dai ciki daga cikin nan uwansu ko wani dai haka zai maka nasihar da za ka iya gyara ko kuma ita ma macen haka. To
wannan dabi'a din da ake cewa din kada a samu third party wato ya zama komai ku kitsa ku rufa ne ake cewa ko to yana gani yana daga cikin abubuwan da suke kawo wannan sannan kuma
wato a ranga bayyana kake
dai akwai abin da din in yayi nisa din yana da kyau din in akwai aminci a samu wannan amintacce wanda dai ba za a iya koda nan gaba bata ba za a je ana ce kaza
koda misali liman ko pastor din ka ko
yau eh ko liman din ko pastor din ko kuma dai haka dai wani wanda yake da sirri wanda kuma yake da experience na yake da sabo
kuma ake girmama shi mujin na girmama shi wanda
yau kuma yana da sanin ya saba ki da sasanta irin waɗannan abubuwan da zarar an gaya mishi matsala zai iya kallon daga inda matsalar ta fito saboda akwai lokacin da ai tsakanin mata da miji ba dole ne su faɗi waɗansu abubuwan ba amma shi zai gane ga abin da yake faruwa kila saboda shekarun shi ko saboda zurfin ilimin shi na addini ko kuma saboda yau da kullum experience kenan ya gane zai iya gane cewa ga inda matsalar ta taso da haka zai iya kawo mafita sannan kuma mata fa da yawansu wallahi ne dai a fahimta ta mutanen kirki ne kuma suna da hakuri sukan daure saboda wallahi mata sun kuma za kirki a fahimta ta ban yi da sa'a ba dai amma dai tunda ai daga cikin kalura ma shi ma na daga cikin hanyoyi na bincike abinda nake fahimta dai ba mata sun fi a tunani na ina ganin haka saboda su da hakuri mutane ne masu launi to amma akan samu daidaiko daga cikin sun da zaki ga suke da irin wannan zafin zuciyar da yake bai faru amma kuma ko sai zafin zuciyar za ka ga daga baya za su zo kuma su dinga roko suna neman gafara to waɗansu irin mutane da suke da irin wannan to kuma banda wannan kamar yadda aka yi magana namiji zai fita waje zai tattauna da mutane ko da ma bai fadi matsalar shi ba zai ji ana magana akan matsalolin waɗansu ko kuma ya ji wani matan shi tana ba shi matsala fiye da nashi sai ga ashe shi nashi ma ba wani abu ne ba da haka bisa ga haka zai yi hakuri in zai gane ashe matan nan ma tana hakuri saboda kila zai ji wani ana magana cewa matan shi ga yanzu take mishi tana musguna mishi ko wasu daga cikin irin yan uwanta to amma sai daga cikin a gida ashe shi wannan matsalar da yake ma gani ba ma matsala ba ne da haka lokacin zai dawo gida sai hankalin shi ya kwanta kuma kamar mu addinin musulunci an nuna ma idan irin abubuwa suka zafi ai mutum ya fita ne fitar na lokacin mutum hankalin shi ya kwanta to amma ita mace tana cikin gida matsalan kuma a yi haƙuri a gyanta ɓangaren mata ita kuma in ba ta yi sa'a ba in ta haɗu da mata a yau another thing shi in ta haɗu da mata da yawa a yi haƙuri za ki gana ce ina namiji karki bashi namiji ai shi ke namiji ba ɗan goyo ba ne kowa ce musamman mu Hausawa muna da matsala kullum ɗuman da ake musu namiji ba ɗan goyo ba ne kowa ce namiji ba ne zai musu maraya namiji kanin ajali wato fa daga mutuwa sai mijinki saboda tsabin
babu
alheri saboda daga mutuwa ya ba da ke son mutuwa za a ce namiji kanin ajali wato mutuwa ce kawai ta kuma jinkin lalacewa to kin ga wannan ba dabi'a ne ake koya ma mata da zai taimake su ba da kuma ce kowa ya ce namiji uba ne zai mutu maraya kowa ya ce namiji ba dan goyo ba to duk wannan dabi'u ne na al'adar mu na Hausawa
duk yayin da mallan yanzu ne mata suke kokari su kashe kansu akan maganar kyautatawa maza kwalliya mace ce duk da irin nauyin da ke kanta su yi magungunan matan nan mata ne suke yi don wai su inganta rayuwar auren su tsafta tana nan tana yi kullun shafin da za a kyautatawa namiji tana dubawa amma still bata tsira wannan namiji har yanzu yana ganin bata kai yanda yake
tana
wajen yake gani
tana wannan kokarin wannan wannan abu ne da ban ai ganin magana na waje wannan kila yana kallo ne yana so ya kara aure ko saboda yana da bukata ko kuma yana so da akwai bukata akwai so so mu aje wannan wato wannan dabi'un da ake magana cewa namiji ba dan goyo ba wannan yana matukar taimakawa in kika lura da su ya duka ai abin da ake cewa namiji ma baba ko da dai mu addinin musulunci muna ganin ba daidai bane mace ce ba amma saboda tsabon biyayya ne da ganin cewa shi yana tare da ke his father will say a ce ai baba ma kawai saboda an riga an tattala an bashi to amma sai kiga tunda akwai wannan matsalan kamar sun dan faruwa ko da ke ban dai bincike ba amma dai suna faruwa wuraren mu sosai sosai sai ga ana amfani da wadannan din ana ƙara farka zama
to mallam Isa mun yi magana akan me ke haddasa shi damuwar na zamantakewar aure inda kai mana bashin baki sannan kuma muka yi magana akan abubuwa da yawa da ya shafi yadda shi damuwar yake kama su mata to me ke shi wannan damuwa idan ya je idan ya taba mace me zai iya janyo wa rayuwarta da rayuwar kuma auratayyarta
to shi damuwa ya kasa kowa to akwai wani bambanci guda ɗaya uwa na ɗaya ne halittar shi alal misali wani na da hakuri wani bai da shi halittar shi wani na da zurfin tunani wani bai da shi wani na da tausayi wani bai da shi wani na da riko wani na da yajiya so ba a taru an zama ɗaya ba kowa da yanayin halittar da yake da ita ko ku yanayin tsarin zuciyar shi ita yake fuskantar matsalolin gaban shi musamman na damuwa wani za a mishi abu yanzu zai iya ce maka ya in ya tashi ya bar gurin kila ya bar magana rabada To amma masana bincike sun nuna mace ta fi namiji rugo koda ta yafa abin ta firke
mana koda ba tarama ba
koda ba tarama ba
yana nan ranta
so rikon ma yana kare damuwa a rai amma a situation da zaki samu mace mai mantuwa da sauransu wata zaki rasa akwai macen da zaki rantsa da Allah yake ba ta ba abin da ke damun ta ranta saboda duk abin da kika mata ta tashi ta bugunta ta manta a ta gama magana hakan nan zaki samu a mazan hakan nan zaki samu wani namijin lalurar shi inda ya tashi ya bar shi nan ya bar shi so sai kuma koma ga tsakanin ma'aurata akwai value akwai daraja ko kuma ce muhimmanci da kowa ya ba ma aure mace guda ɗaya ne wannan mijin nata tana kallon aurenta shine rayuwarta da auren nan tana kallon tsare suke tafiya
tana tarayyarsa
tana daukar rayuwarta da auren ma tare suke so namiji kuwa yan mijin mace kudi ne ko so bayan haka ko anan kika zauna zaki lissafa muhimmancin da wannan zai dauka ya ba wannan ya ba bangaren aure wannan ba zai dauka
tunda wannan yana da
saboda wannan yana da
yaman ya canza
yana da wasu nau'ika daban ita ko wannan nau'in hanyar ce kwaya daya so ba yadda namiji zai iya watsi da abu akan al'amarin aure musamman muka kalli ma tsarin al'adar mu da addinin mu a yau namiji in kana da mace hudu yau in dai ta rusu gobe za ka daura maka aure ya halatta mace kuwa in ji duniya na son ki a addinin musulunci alal misali akwai wa'adin da take kai kafin ki iya auren wani sannan in kika dawo al'adu da sauransu da sauran addinai za ma ki ga ita ma hakan mace ba ta sauran aure
ai sai ma an tambayi me ka so auren da ta ku
so namiji yana da saukin samun sauyi ya fita daga damuwar fiye da mace so dole ita abin ya fice mata rai domin ne matsalar ta fi damunta kin gane
ga lokaci ya karato dan haka anan ne zamu dasa aya sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin cigabar wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaun gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce taku Aminu Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku akasance lafiya.